Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro, assalamu alaikum, da fatan hana shan tsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 3 ga watan Yuli shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa ga dukkan alamu umarnin da shugaba Ahmed Bola Tinubu ya ba jami'an tsaro da suka kawo karshe satar mai da ake yi a yankin Niger Delta ba zai yi tasiri ba. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya wanda Babangida Jibrin zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakacin farko na labaran duniya.
Asararo, assalamu alaikum, ga labaran duniya. Dakarun Ukraine sun samu nasarori a jiya Lahadi a daidai lokacin da aka kai wani mummunan hari a kusa da birnin Bakhmut wanda aka lalata a gundumar Donetsk. Abinda Serhiy Sharavati mai magana da yawun dakarun Ukraine a yankin gabashin kasar ya sanar da kafar talabijin din kasar kenan. Ko da yake Sharavati bai ambaci irin nasarar da dakarun suka samu ba, sai dai ya ce da zarar dakarun sun yi nazarin yanayin abubuwa za su fitar da sanarwa. Rasha ta ce dakarunta sun kare hare-haren Ukraine a kusa da wasu ƙauyuka da ke kewaye da Bakhmut da kuma yankunan da suke gaba da yankin kudu, musamman ma muhimmin garin Vohnedeya da ke kan tsauni. Sai dai kamfanin dillancin labarai na Reuters bai tantance bayanan kafa wato da ke fitowa daga fagen daga ba. Bayan saukin da aka samu tsawon kwanaki 12, Rasha ta kaddamar da harin jirgi marasa matuki cikin dare da sanyin safiyar jiya Lahadi a fadin Ukraine, inda mutum guda ya samu rauni a yankin Kyiv a sakamakon baraguzan da suka tarwatse. Na'urar Ukraine ta kariyar hare-hare ta sama ce ta kare harin. Ranar 4 ga watan Yuli rana ce mai mahimmanci a Amurka, inda ake fareti da fadafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta wato fireworks. Duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske, musamman yadda ake samun kiyasin mutum 10,000 da ake garzayawa da su asibiti. Amma duk da haka, wasan wuta shine babban abun abu a zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka. Hutun ranar da aka shafe shekaru 247 ana yi. Mahimman abubuwan da ya kamata a sani a game da ranar 4 ga watan Yuli sun kunshi asalin wannan ranar hutun da kuma yadda wasan wuta ya kasance daga cikin al'adar bikin ranar. Ana bikin ranar ne don murnar kudirin ayyana samun 'yancin kai na bai daya da wakilan yankunan Amurka ta Arewa suka zartar a karo na biyu a ranar 4 ga watan Yuni na shekara ta 1776, wata takaddar da ta sanar da cewa yankunan Amurka ta Arewa sun samu 'yanci daga Burtaniya. Fada tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF ya tsananta a jiya Lahadi a sa'ilin da yakin da ake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na 12 ba tare da alamun kawo ƙarshen fada cikin lumana ba. An ji karar hare-hare da makaman artillery ta sama da kuma harbe-harbe a ƙasa, musamman ma a birnin Omdurman da kuma babban birnin kasar Khartoum, yayin da rikicin yake daɗa ƙara matsalolin jin kai kana yake barazanar saka wasu yankunan cikin fadan. A wata sanarwa, rundunar RSF ta faɗa cewa ta harbo wani jirgin saman soji da jirgi mara matuki a Bahari, amma ɓangaren sojin Sudan ba su mai da martani ba. Muna cikin zulumi a kulliyomin hare-haren daɗa muni suke yi, Nahdi Salah, wani mai shekaru 25 a duniya mazaunin Omdurman, ya sanar da kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayar tarho. To, waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a baya-bayan nan ya umarci jami'an tsaro a yankin Niger Delta da su kawo ƙarshen satar ɗanyen mai tare da tace shi a wato taɓa rauniyar hanya. Masu wannan ta'annatin da ga dukkan alamu ba za su iya ko kuma zai yi wahala su daida wannan aiki ba. mata a jihar Rivers sun rungume wannan halayyar. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka.
Fala, Amelita, Amelita. Come. You one by, come. I just went. Why they do me like this now? Amelita, make a bring him.
Kode yake dai rundunar gamayyar tsaro ta Operation Delta Sea dake aikin tabbatar da tsaro a harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta ta jaddada cewa tana kokari wajen karin shawo kan matsalar satar danyen mai tare da tace shi ta bayan fage. Bisa ga dukkan alamu dai barayin na mai ba su da niyyar barin wannan halayyar domin tunan ne suke samun makudan kudade, duk da cewa kuma ba su da ayyukan yi a da hadadde ta mai na sata da ake tace shi ta bayan fage a yankin na Niger Delta ta yi kamari matuka. Hatta ma mata na cikin wannan halayyar ta satar danyen mai. Wasu mata da na samu tattaunawa da su sun bayyana mini irin yadda wannan harkar take, musamman ta sigar tace danyen mai da ake maidawa petrol da kuma gas. Sun bayyana ire-iren matsalolin wannan sana'a da kuma yadda take. A wata tattaunawa da nayi da su, gama abin da suke cewa:
I'm doing this business because I want to look good, because I don't always like somebody telling me I don't have today, don't worry tomorrow. Number one reason
tana cewa ne wannan harka ta hada-hadar mai da kuma saida shi ta bayan fage tare da tace shi, wannan kasuwanci yana kawo mini natsuwa matuka da kwanciyar hankali, haka kuma bana son shiga wani ta'annati irin na ƴan kungiyoyin asiri, kuma bana son roƙon kowa wanda idan ma ka roƙa za a ce maka babu yau kuma babu gobe, kuma ina biyan kuɗin makarantar ƴaƴana. Sannan kuma muna fuskantar matsaloli musamman ta wajen yadda jami'an tsaro ke takura muna, ko da yake dai suna karɓar makudan kuɗaɗe hannuwanmu.
Disturb women, even this agbero there is to collect money for us.
Ita kuwa wannan tace:
I am doing this business to support my husband because in country is hard.
Tana cewa ne harkan mai muna gudanar da ita ne a birnin Port Harcourt domin taimaka ma iyalanmu tare da mazajenmu, bisa la'akari da halin matsin rayuwa da aka shiga. Mijina na karɓar albashi amma baya isan mu wajen gudanar da harkokinmu na yau da kullum, haka kuma ina biyan kuɗin makarantar ƴaƴana da sauran bukatu da wasu ƙalubaloli da muke fuskanta. Muna kira ga hukumomin Najeriya da su ƙara ƙaimi wajen ganin cewa an sassauta farashin man fetur da yadda tsada ta yi kamari a yankin na Niger Delta. Shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu a baya-bayan nan ya bukaci rundunonin tsaron Najeriya da su yi duk mai yiwuwa wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen satar danyen mai da harkokin fasa bututayen mai tare da tace shi ta bayan fage a ɗaukacin yankin na Niger Delta. Don wannan halayyar na jawo wa Najeriya hasarar dimbin dalolin Amurka. Rundunar gamayyar tsaro ta Operation Delta Sea dake aikin tsaro a yankin na Niger Delta, wadda na ziyarci ofishinta a baya-bayan nan, ta ce a tsaye take wajen ganin cewa an kama masu wannan ta'asa. Major General Jamal Abdusalam shine shugaban runduna ta shidda dake birnin Port Harcourt yace:
Well, like you know, Operation Delta Sea has a mandate from Defense Headquarters to protect oil and gas infrastructure in Niger Delta.
Yana cewa ne rundunar mu ta Operation Delta sai ta tarwa tsarijoyin mai haramtattu a sassa daban-daban na yankin na Niger Delta, haka kuma aikin rundunanmu ta Operation Delta sai kare harabobin ayyukan hatar danyen mai a yankin mai arzikin mai, haka kuma rundunar a tsaye take wajen yaki da masu satar danyen mai a yankin na Niger Delta. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To majalla a gaida Lamido Abubakar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Wata kungiyar kasashen musulmai mai mambobi 57 ta faɗa a jiya Lahadi cewa akwai buƙatar a ɗau matakan haɗin gwiwa domin hana wulakanta Alƙur'ani mai girma. Kana a yi amfani da dokokin ƙasa da ƙasa wajen hana ƙiyayyar addini bayan da aka ƙona Alƙur'ani a wata zanga-zangar da aka yi a ƙasar Sweden. sanarwar da kungiyar haɗin kan musulmi da ake kira OIC wadda galibi al'ummar kasashen musulmai ne an fidda ta ne bayan wata ganawa ta musamman da kungiyar ta yi a Jidda babban birnin Saudi Arabia a ranar Laraba domin tattauna al'amarin da ya auku. Dole ne mu ci gaba da tunatar da al'ummar duniya game da bukatar yin amfani da dokokin ƙasa da ƙasa cikin gaggawa, wato dokokin da suka haramta duk wani abu da zai kawo kyamar addini, babban sakataren OIC Hussein Ibrahim Dauha ya faɗa. A ƙarshe, jakadan tarayyar Turai a China a jiya Lahadi ya bayyana nadama a game da rashin wani kwakkwaran ci gaba da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da Beijing, yayin da kasashen tarayyar Turan suke neman rage dogaron tattalin arziki kan dabbar kasar da ke nahiyar Asiya. Kungiyar tarayyar Turan ta dakatar da kokarin ganin cewa kasashen mambobinta da majalisar dokokin tarayyar sun amince da wata yarjejeniyar saka hannun jari da aka cimma da China a ƙarshen shekara ta 2020 bayan kwashe shekaru 7 ana tattaunawa, biyo bayan bambance-bambance da aka samu game da haƙƙoƙin ɗan adam a yankin Xinjiang wanda mafi akasarin al'ummarsa musulmi ne. Yanzu da dangantakar ta yi tsami, ita ma tarayyar Turai a watan Mayu ta yanke shawarar sake duba matsayarta a kan China domin rage dogaron tattalin arzikin a wani lokacin da ake kyautata zaton Beijing na taimakawa Moscow a yakinta da Ukraine. Ina takaicin bayyana cewa mun tattauna a game da batutuwan tattalin arziki da kasuwanci da ba a samu wani ci gaba ba a cikin shekaru 4 da suka gabata, a cewar jakadan tarayyar Turai George Toledo a wani taro a Beijing.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Madalla, da fatan an shakata da wannan wakar. Ana sauraron wannan shirin ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga Nasiru Adamu Ali Kaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da shirin Zauren Matasa da ya sauka a Bauchi, inda matasa suka taru suka kuma tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Zaben dai da ya sami babata da matasa, inda aka samu wasu daga cikinsu masu ƙarancin shekaru sun lashe zaɓe, musamman ma a majalisun dokoki. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alƙawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben. Matasan sun haɗa da Al-Mustapha Haji Sufi Askin matasan Arewa, Abdulrahman Amfel Shekar, Ɗan Lami Hansan Baljanga ƙaramar hukumar alƙaleri da babawa Chelsea Kofaran. Makon jiya matasan sun duba irin bukatun da suka dace a miƙa wa 'yan siyasa da kuma su kansu 'yan siyasar yadda ya dace su yi jagoranci ta hanyar zuba ido ko ko bin sawu kan ayyukan da aka bayar. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
Ya za misali duk gwamnatin da ta hu in sabuwa ta zace ku bata kwana 100. Yawwa in kuma wani ne ma zace ku bai shekara 1. To kaga dai duk irin nuku-nuku da koyan da zai yi a shekara din da ya kamata ce ya iya. Tunda albashin sa ba yanke ma zai ba dan majalisa ne, senator ne, RF ne. Idan kuma gwamna ne kuma giran din sa ba yanke za a iya ce ba zai shigo ba. Ga babban abin da duk tsare-tsaren da zai yi da duk lowan sa duk alherin sa cikin wata uku ne ya gama tsara wannan. In zai yi al'umma ne zai mutu. Kai tun daga kwana 100 farko ake gane cewa wannan gwamnatin ko kuma wannan gwamnan ko wannan minister ko wannan senator kai me yi ne ko ba me yi bane. Alwaƙinnan kwana 100 in kana da tsari wallahi zaka iya taimako al'umma. A wannan kwadan zaka iya fitar da al'umma za su gane cewa an samu sabuwar jiha ko kuma an samu sabuwar kasa. To abubuwa da suke faruwa babban al'amarin kar a dada kar a rage. Wasu kan shiga ne ba da niyan dama taimakon al'umma ba. Wasu kan shiga ne da niyan ƴaƴan su matan su su kadai da shauran su. To da aka talaka dole sai talaka ya gane. Talaka kamar yanda sun su dallami suke faɗa kuma cewa kar talaka kullun ya kasance bukatun kashin kai. A bukatun al'umma idan ka kai masa kuma sannan babban matsalan rijiya ta kan bada ruwa gugan ta kasa jawo wa wani lokaci. Shugabannin su kan bada sakon. Su kan da aikan akan kai musu bukatun sukan aiwatar amma in sun bayar ba sa bibiyan an yi abun ko ba aiwatar ba a an kai kudin ko ba kai ba a an yi aikin ko ba yi ba solan an yi a ruwan a abu din an yi ko ba yi ba kalubale ne ga shugaba duk abin da ya san ya bar shi kuma ya bi ya ga an yi ko ba yi ba dan domin diyonci wanda suke zagaye da shi sun san halin sa sun san ina zai je sun san ina ne ba zai be kamata a ce an yi ciki dan dama ciki an yi shi da abuwa ba kada da yawa ba wai kawai dan ci bane ya kamata ya kasance idan ya fadi wani sirrin ya boye a misali in ba da aikin titi to ya kamata da tsakar dare ya fice ya duba yaga an yi ba ayi ba a rijiya an yi ba ayi ba to wannan shi zai tabbatar da cewa yana lura da haƙin al'umma ba zai kwanta ta bacci ba yasa wasu to su ma ba da su rike amanan ba
ƙarin bayanin da zan sake akan wannan batu ma Nasiru su kansu ƴan siyasa ya kamata su yi tunani mai kyau akan wannan batu saboda kowace gunduma idan aka fara da abin kowace gunduma suna da mutanen su wanda suka san juna tsakanin su kuma suke bibiyar su wajen nema musu mutane to idan har da su yi aikan da za a je a yi abin da zai taimaki al'umma to wajibi yake abin da ya kamata suna yin amfani da wa'annan al'umman yankin domin su kai ma yankin su abin da aka kai niyan da aka musu in bohole in makaranta ne amma idan ana wannan gunduma A ne sai ka dauko dan gunduman B ka ce je gunduman A aiki kaga abin ba lalle ya aiwatar ba saboda me ba yankin sa bane amma idan dan gunduman A ne ka dauko shi ka ce a gunduman ka A ga abin da nake bukatar kai mana dan haka dole sa zai yi saboda akwai gaba a ide sake jagorantar ka zuwa wannan yankin domin nema maka alfarma idan bai yi abin da ya dace ba su mutanen dole za su yaki al'amarin sa dole za su ki aminta da dukkan wanda ya kawo musu talla a siyasa to idan har ana irin wannan ina kiyo zaton za a samu mafita ma a wannan bangare amma idan har da ana rushe irin wannan a dauko wanda bai san ma matsalan yanki ba a ce je yanki kaza je gina bohol to in ma zai gina ba zai yi mai inganci ba in makaranta aka ce gina ba zai mai inganci ba ko asibiti amma idan aka samu dan yanki ne aka bashi aikin to ina kyautzatan ba za a samu matsala mai girma ba to dan haka ina ƙara bada shawari wa dukkan wasu ƴan siyasa an yi nasara su yi tsoron Allah duk abin da zasu kawo na ci gaba su yi amfani da mutanen yankin karka ji wa ranka cewa ai wani talaka ne wani a cikin masu bi na siyasa shine katsantacce ka nemi waɗanda su suke da kyakkyawan fahimta al'umma domin ka samu nasara a gaba.
Magana Abdulrahman Amfen din nan ta tsatar da ni da wani abu na ɗan siyasa. Ɗan siyasa yana iya gode wasu ya dauki kwangiloli ya ba su. A misali kwangilan gina primary. A'a, a misali gina secondary school. Ka dauka ka bayar ka dauki kuɗin ka san duk abin da aka ce kwangila ne to ana daukan kamar aikin banza ne. Shi yasa ma kwangilan ba cancanta ake yi sai ga mafi yawanci ana bayarwa ne dan san rai. Ai wani ya bi ma siyasa ya wahala da haka zamu bashi kwangila. A'a, ba za a bashi kwangilan bane domin ya taimaki al'umma. To kaga wannan ma akwai kalubale a cikin siyasar mu. Ya kamata shugabanni su yi dubi duk abin da zaka bayar idan kwangila ne an yadda akwai fasantin da ake samu wannan alkhairi ne. Amma idan aiki a misali naira miliyan 100 ne ya kamata ai aikin miliyan 80 in an ci riba ko da 20 din ba laifi. Amma sai ga an yi aikin miliyan 20 miliyan 80 kuma an cinye ta. To kaga wannan zalunci ne kuma an zalunci al'umma har abada kuma ba za su manta ba. To duk irin wannan kalubale ne ma ƴan siyasa. Kaman kuma rubuce-rubuce da magoya baya suke yi a ce is coming wane is coming. Wannan ma aikin banza ne. Abin da an riga siyasa an gama ta tun ranar zabe an jefa kuri'a wanda ya fadi ya fadi wanda ya ci ya ci. Sannan ko ka ce zai yi ko ka zaga ko ka yadda ko kar ka yadda abun in karshen ta da kotu ne kai ko ba alkali ba kai ba lauya ba iyakacin naka rubutu. To ya kamata mutane daga ranar da aka ce an gama siyasa kowa koma kan kasuwancin sa kowa koma kan sana'ar sa kowa in ma ba shi da shi ya ne ma ya je shi ma ya zama sai dan siyasa a gaba wannan shine takeice.
To ni dai abin da zan dada karin bayani akan shine to duk dan siyasan da aka zabe shi a karan farko ko kuma mai neman zarcewa ya dada duba kau al'umma ne al'umman shine ci gaba in ba haka ba kamar inda hasken matasa yake magana duk a dinga wani rubuta waye is coming to akwai abubuwa amma ka dawo ka tsaya dai ka duba ci gaban rayuwanka yanzu idan aka yi zabe mu kautar ma da harkokin siyasa mu dawo a nan gwamnati kawai abin da yasa nake ce gwamnati a wurin an gama kowa zai je ya dawo kan sana'ansa makaranta ne dan wai zaka gani akwai wanda ma zaka ga ɗaliban makaranta ne ba irin kamar na jami'a sai su ajiye maganan harkan ɗalibancin amma sai ka dawo sun dawo union government of kaza da kaza kuma duk suna mu dan wannan takarar kaga hakan ba su tsaya akan karatunsu ba ma wanda zai ci gaba da su a rayuwarsu sai daga baya sai kaga mutum ya zo yana cewa ya samu kari over wanda a wurinsa abin da zai damu akai a lokacin kawai ya je ya yi zabe to ya zabi wanda yake so to shine nake ba da ƙarin shawari akan mu kanmu matasa duk abin da ya faru a kanmu ne amma idan muna addu'a kuma su kansu muna musu addu'a kar mu dinga musu furuci mara kyau dan a ce wai dan bani san wani kaza maimakon tsayan taya shira addu'a dinga musu furuci mara kyau zai dawo kaina ne da iyalaina da al'umman wannan wanda ake mulkan to dan haka nake ba da shawari sosai matasa a dada ba da hazaka
kamar yanda baba Chelsea yake fara dan Lami akwai ina zuwa ma akwai wani abin da ya fiti mana rai yanda mutane suke bin gidan ƴan siyasa zaka je gidan dan siyasa yanda ka san kasuwa ne take ci zaka samu mutum 200-500 mutum commissioner ne kawai kaje ka tara masa irin wake nan dan Allah dan annabi bai zai sa ba zai buye ba amma ku bar mutum ya
ai al-Mustafa kima burin baka wani labari akwai wani minister a nan Abuja wanda kusan farkon gwamnati akan san yadda ake gamuwa da shi ana zuwa gidansa kuma yana fitowa masallaci ayi sallah to yanzu in takeici ma ya kai shekara baya zuwa masallacin yayi sallah kuma sai ya bari an tada sallah zai wufi ya fice daga gidansa kaka yayi laya zana kenan baya son a sa shi
ainu to wallahi babban matsalan da take faruwa kenan Alhaji Nasiru in aka san kai dan siyasa ne da wanda yayi kama da wanda bai yi ka ba da dan jam'iyyar ka da wanda ba dan duk za a ta zuwa maka gida a to kai ma sata za kai ka ba su in fa da gaskiya ya kamata kowa je ne mun kansa ne amma daga zaran an ce za a zo gidanka shi yasa zaga yan majalisa da kauyukan su ba sa koma wani in yazo sai wata guda bai je mazabarsa ba wani sai wata uku bai je ba
Mustafa kana so ka ce yawan bukatun mutane ne ke ina cikin abin da ke sa yanzu ya zaba
a sosai makuwa wallahi tallahi mafi yawanci yawan bukatun mutane yanzu Alhaji Nasir Elika dan majalisar jaha kawai wallahi tallahi a sati yana samun tax sama da guda 300 kuma tickets din gaba daya kenan wasu kudi da tura masa a kashi 300 nan da kyar ka samu guda 50 na bukatun al'umma ne duk bukatun 250 din na kashin kai ne ya ta za ta yi aure
da kata anan matasa makon gobin Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru da Malika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon
wassalamu alaikum
kuma da la gaida Nasiru kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gidan jibirin dauke da sharhin jaridun Najeriya
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar Ledashe. Daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu iyaye ɗaliban makarantar koyar da hafsoshin soji da ke Kaduna wato NDA sun kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya sa baki na ganin an maida ƴaƴansu wannan makaranta tare da basu mukamin da suka cancanta bayan da suka kammala jami'ar a zangon masu karatu na 67. Wata kotun tarayya da ke Kaduna ne dai ta umarci makarantar horar da sojojin na NDA da ta maida wasu ɗalibai guda 15 da ta kora a kan mukamansu tare kuma da biyan su haƙoƙinsu tun daga shekara ta 2019. Sai dai kuma har yanzu makarantar a ƙarƙashin jagorancin tsohon komanda Manjo General IM Yusuf sun ƙi bin umarnin kotun. Daya daga cikin iyayen ɗaliban da ya jagoranci taron manema labarai a Abuja Alhaji Muhammad Ibrahim Daura Maradin Daura a jihar Katsina ya zargi tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa wato Kanal Yusuf Dodo da hannu wajen halin da ƴaƴan nan suka shiga a lokacin da yake aiki da makarantar horas da sojojin. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta cewa babu wani shiri na ƙarin farashin albarkatun man fetur zuwa naira 700 akan kowane lita, inji kungiyar Ipman. Jaridar Daily Trust ta rawaito kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu a Najeriya na musanta rahotannin da ake bazawa cewa akwai wani shiri na ƙarin farashin albarkatun man fetur daga naira 550 kan kowane lita zuwa naira 700. Kungiyar ta bayyana cewa ko kadan babu ƙamshin gaskiya game da wannan rahotanni da ake bazawa. Hasali ma suna sa ran farashin albarkatun man fetur din ya sauko ƙasa a kowane lokaci daga yanzu, ganin yadda aka rage masu sayan man fetur a Najeriya. Haka kuma an kawo ƙarshen smuggle din sa da ake zuwa wasu ƙasashe dake makwabtaka da Najeriya. Sai kuma jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa rundunar tsaron tarayyar Najeriya ta bada umarni ga manyan hafsoshinta da ya kamata a ce sun yi murabus zuwa wa'adin yau Litinin da su ajiye mukaman nasu. Wata sanarwa mai dauke da sa hannun Manjo General Wai Yahaya a madadin babban hafsan sojojin tarayyar Najeriya ta umarci General General na sojin Najeriya kama daga Brigadier General zuwa Manjo General da Air Vice Marshal da Rear Admirals da ke rundunar soji da na sama da kuma na ruwa da su ajiye mukaman nasu, mundun dai suna gaba da sabbin manyan hafsoshin da aka nada a mukamai da kuma kammala makarantun soji. Wannan dai shine al'adar sojoji a ko'ina fadin duniya. Idan aka nada na ƙasa da shi a matsayin babban hafsa, to dole ne manyan da ke sama su yi ritaya, domin kuwa ba za su bi umarnin na ƙasa da su ba. Ko a shekarar bara ma dai sai da wasu hafsoshin soji kusan 100 suka yi murabus a lokacin da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙarin girma ga wasu manyan hafsoshin ƙasar. Ƙarshen sharhin jaridun kenan. A huta lafiya.
Kuma da Allah a gaishe ka da wannan, ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To a takaicen, dakarun Ukraine sun samu nasarori a jiya Lahadi a daidai lokacin da aka kai wani mummunan hari a kusa da birnin Bakhmut wanda aka lalata a gundumar Donetsk. Abinda Serhiy Sheravati, mai magana da yawun dakarun Ukraine a yankin gabashin kasar, ya sanar da kafar talabijin din kasar kenan. Ranar 4 ga watan Yuni rana ce mai mahimmanci a Amurka, inda ake fariti dafe-dafen abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta wato fireworks. Duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske, musamman yadda ake samun kiyasin mutum 10,000 da ake garzayawa da su asibiti. Amma duk da haka, wasan wuta shine babban abu a zagayowar ranar samun 'yancin Amurka. Hutun ranar da aka shafe shekaru 247 ana yi. Faɗa tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF ya tsananta a jiya Lahadi a sa'ilin da yakin da ake gwabzawa a babban birnin ƙasar da kuma yammacin yankunan ƙasar ya shiga mako na 12 ba tare da alamun kawo ƙarshen faɗa cikin lumana ba.
To masu sauraro, da wannan ne muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Robert Bass. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri. Wassalam.